المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a maji na uku ga watan afrilun shekara ta 2000 don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 72 a wani zancen na 73 babu sulhi za mu tafi akan babin da yake magana dangane da sulhu abinda kuma ake nufi da sulhu mu'aqadatun yutawassalu biha ila islahin bayna mutakhasimain mu'aqadatun yutawassalu biha ila islahin bayna mutakhasimain wata kullele da yace da ake amfani da ita dan fatin ta mutum biyu masu rigima wato wannan shine sulhu dukkan wani yunkuri da wani mutum zai yi da waɗansu mutane za su yi dan samar da sulhu tsakanin mutane biyu masu jayayya wannan shine ake kira da suna sulhu sannan kuma shi sulhu din nan abu ne sananne cikin shari'a ta musulunci ubangiji ta'ala yace wassulhu khair fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in ta'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawikum kun ga nan kadai an jera fa aslihu hasukum كم كما وصله خير كم فتق الله وزو أصله ذات بينكم كم كما إن لدى إصلاح أن يوفق الله بينكم ما دانا صله دي تازو أتكنا القرآن أولا ليه دفن دفن ما لم يدسك دي بيتي آيوين القرآن ده دي سمن ذا الله صلى الله عليه وسلم سنسي شي صله إلي بيرني صله نفركو صله دراء يتكان مسلمين كافرين ta iya yi wasu yugudan tsakanin musulmai da kafirai ana cikin yaki ana cikin rigima da juna sai wani daga cikin bangalorin yakin ya ga cewa dan me za a ci gaba da rigima a yi sulhu in kafirai suka nemi a yi sulhu sai ku yarda sai a yi sulhu din wa in janahu lis-salmi fajna halaha wa tawakkal ala Allah kamar yadda manzon Allah ya yi sulhu da kafirin larabawa a lokacin sa a shekara ta 6 sulhul hudaybiya sulhu na biyu shine sulhu kuma da ake yi wato ainihin tsakanin su kansu musulmai tsakaninsu da juna to wannan shi kuma yana da wanduwa kashi kashi har zuwa kashi hudu amma dai sulhun da ya tafi wannan babin shine sulhun wanda ya tafi haƙoƙi haƙƙi dukiya sulhun da ya tafi haƙoƙi ina bin ka bashi in yi jayayya ko kana bi na bashi ka yi jayayya rigima ta kabare tsakaninmu to sai a samu wani mutum ko alƙali ya gudanar da sulhu a tsakaninmu ko ka yarda da bashin amma adadin kuɗin da na faɗa ne kace kai baka yarda ba lalle ina bin ka baki amma ni da nace sun kai 10,000 kai baka yarda ba sai kai 10,000 ba duk da ka mance nawa ne amma baka kai 10,000 to nan gurin sai a yi mana sulhu dan a samu yadda za a fita tsakanin da juna kuma galibi idan an zo yin sulhu kowa baya samun cimma bukatarsa kai da kace kana bi 10,000 lalle ba za a biya maka bukatar ka gaba daya kai da kace ba a bin ka lalle ba za a biya maka bukatar ka gaba daya sai a samu wata daya a tsakiya sai da kowa dai ya saki wata dama ya samu na ba ma bai samu gaba daya ba wa an amr ibn auf lil mudani radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala as-sulhu ja'izun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama wal muslimuna ala shurutihim illa sharfan harrama halalan aw ahalla harama rawahu at-tirmidhi wa sahahu wa ankaru alayhi li anna rawihi kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf da'if wa ka'annahu tabarahu bi kasrati turukihi wannan hadisi an karbo shi daga amr ibn auf al-muzani radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sulhu ja'izun bainal muslimina wato shi sulhu abu ne halal tsakanin musulmai guda biyu yayin da duk mutane suke jayayya da juna an halatta musu su yi sulhu wato kenan kaga asalin sulhu a shari'a din ba tilas bane ba amma shari'a ta zaburar ta fadaitar cewa a yi dan saboda ko alkhairi shi da haka Allah ya ce was-sulhu khair kada mu duka dalal kabar lalle sulhu alkhairi ne fata'anna alkhairiyyata tanhasiru fi sulhi kai ka ce gaba ɗaya alkhairi ya tattaru ya kare ne cikin yin sulhu to idan ku aka ce zuhu alkhairi ne kishi sai zauni kenan sai zama sharri kenan sabani kenan sai zama sharri kenan an gane ku asulhu jaizun bainal muslimai bainal muslimin illa sulhan harrama halalan sai dai fasluhun da aka yi kurkuro idan ya haramta halal aw ahalla haraman ko ya halatta haramun dukkan sulhun da aka yi wanda karkashin sulhun aka kawo wadansu shuruda wanda za su halatta haram ko su haramta halal to irin wannan sulhun ba za a aiki da shi ba madallati wal muslimuna ala shurutihim musulmai za su ci gaba da zama da juna ne bisa ga shuruddan su ma'ana idan muka yi yarjejeniya muka sanya shuruda wajen harkar kasuwanci ko wajen wata harka ta rayuwa ni da kai to ka'ida ne in kiyaye shuruddan kai ma ka kiyaye shuruddan illa shartan harrama halalan aw ahalla haraman sai dai fa sharadin da ya kasance zai iya haramta halal ko ya halatta haram to irin wannan sharadin ba dole ne a jishi ba an gane ku wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito kuma ya inganta shi wa ankaru alayhi lokacin da tirmidhi ya ji hadisi ne sahihi sai sauran malamai suka yi masa inkari cewa hadisin bai inganta ba saboda mai lianna rawiyahu domin ɗaya daga cikin marwayata hadisi shine kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf da'if shi kathir ibn abdullah ibn nan da'if a kafa yayi lamba ko qala fihi shafi'i wa abu daud imam shafi'i da abu daud suka fada game da kathir ibn abdullah suka ce huwa rukunun mir an min arkanil kadhib ce rukuni daga cikin rukunin kariya kenan kathir ibn abdullah wato wannan kalma kenan da za a fada a mutum da riwaya wanda ba za ka karbi riwayar sa suka ce akdhabun nas su kawo abu al tafdil kenan akdhabun nas mafi kariyar duniya ko ce huwa rukunul kadhib rukunin kariya ne to duk irin wannan hadisan su ya kai mai mawdu duk mutumin da za a ce rukunin kariya ne shi ko akrabun na matsalar sana da yawa matuƙa kware da gaske wa qala ibn hibban yace lahu ana abihi nuskatun mawdu'a akwai hadisai da ya rawaito daga wajen babansa shine amr bin auf wanda waɗannan wannan littafi ne guda mawdu'a din kariya ne kariya yake wa babansa wa qala az-zahabi imam az-zahabi ko yake amma tirmidhi فروى من حديثه الصلح جائز امام الترمذي daga cikin hadisan kasir ibn abdullah ya rawaito hadisin الصلح جائز ila zuwa karshen hadisin wa sahahu ya inganta shi sai zabi yace falihaza la ya'tamidul ulama wa la tafsihi dan haka ne malamai ba sa dogaro kan tirmidhi in ya inganta sai sun sake bincika sun ga wanda shi wani ya inganta ko kuwa saboda tirmidhi yana cikin masu sakaci da yawa duk wanda ke dan sama-sama da yake ba komai a karkar wayar wato da masu nukadul hadis masu bincike kan hadisi wanda da marwayata hadisi kashi uku ne akwai faruka ta mutashaddidun masu sanani da kaushi kwarai da gaske irin su Yahya ibn Ma'in kenan aiwa sa ko yaya suka gani sai tare da kai ba za su karba hadisin ka ba wani ko yaya mutum ke da laifi sai su jefa da hadisan su gaba daya akwai kuma waɗanda suke mutasahilun masu sakaci da yawa irin su ibn hibban irin su hakim irin su tirmidhi ko yaya mutum yake da idan dama dama sai su karba akwai kuma mutum wasu zo irin sai imamu bukhari kenan wanda su bi sanani da yawa ba ko mutum sakaci da yawa ba to galibi su masu sanani da yawa in sun da imantar da hadisi ba a karban ta karba imantar wasu kansa sai an sake bincika a gaban da su yaya wani ma ya ji su kuwa kamar yadda masu sakaci da yawa in sun san yantar da hadisi ba a karba su kuma sai an bincika an gani amma mutum wasu dole galibi idan suka inganta ko suka bayyanta za ka iske haka yake fil galib an bai da ku wannan dai wani sanin ne daban na malama da hadisi yace wato da haka malamai ba sa dogaro kan inganta hadisin da Tirmidhi zai yi wa qala al-Hafiz Hafiz ibn Hajar al-Asqalani yace wa waqafa hadha al-hadith ala Umar Ashhar yani كتابه الى ابي موسى المشهور بالقضاء رواه البيهقي في المعرفه امام الترمذي امام ابن حجر yana ganin cewa wannan hadisi mawqufi ne maganar Umar dan Khattab ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ibn hajar wannan shine ra'ayinsa an gane ko wato yana nufin kitabuhu ila abi musa wasiqar nan doguwa da Umar dan Khattab ya rubuta wa abu musa al-ashari wadda ta fi al-qada cikin abinda ya shafi alƙalanci yake cewa idan ka ga wata matsala iri kaza ka bi kaza in ka ga matsala iri kaza ka bi kaza cikin ta har ya faɗi wannan maganar asulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman zuwa ƙarshen abinda ya faɗa an gane ku rawahu al-bayhaqi bayhaqi rawaitu wannan fil ma'rifa wa qad rawahu ad-darqutni min hadith abi hurayra mukhtasaran
Daruqutni ya ruwaito wannan hadisi daga ruwayar Abu Hurairah da shi kuma amma a takaice kawo shi wa qala hadha sahihul isnad yace wannan sanadin sa sahihi ne indi shi wato abin da Daruqutni kenan wa kharaja al hakim fil mustadrik imam al hakim ya ruwaito cikin littafin sa al mustadrik al sahihaini wa qala sahihun ala shartihima yace hadisi ne sahihi bisa ga shartin Bukhari da Muslim wato kaga dai a takaice Tirmidhi ba shi kada ya inganta shi wannan sai inganta shi a gefe dai wadansu kuma sun bayyana fantar da shi to a shirin Nasir ibn al-Albani cikin littafin Irwa'ul Ghalil fi takrir al-hadith wa madad sabil ya tattara dukkan ruwayar hadisin gaba daya dukkan sanaddan sa gaba daya yace kowace hanya idan ka bi ta ita kadai tana da rauni amma idan ka rawata su gaba daya wani bangaren zai tagaza wani bangaren har ya kai matsayin hadisi wanda yake sahihi da aka dai hadisi ne sahihi bayan dukkan tasar bakin da malaman da suka yi idan ka rawata ka bi kaidoji na nukatul hadith zaka iske hadisi ne wanda ya inganta a cikin rajul hadisin ya inganta sulhu jaizi ne tsakanin musulmai idan an samu jayayya da juna sai fa sulhun da ya haramta halal ko kuma ya haramta halal ha kuma musulmai suna zama akan sharuddan su an kawo wannan ababun kasuwanci ko a cikin kitabul bay'i saboda ne saboda galiba a cikin harkar kasuwanci wani lokaci akan yi kasuwanci da sharadi an gane ko ka sayar mun na sayar maka sai na baka kudi a kirge sai na baka kudi a cikin abun nan a cikin bafa din sai ka ce ka tabbatar kaza ne ke yi amma idan ka nemi da su kai ba san dawo maka ko kuma ne nemi kirga daga wani daga cikin marasa kyau ne ko yan jabu za ka fi komo wannan ba sharadi bane ba sai ka ce sai ka karba su ne ka fara da bi ka dan yi kirga daga wani yan jabu za ka mai ne idan da ba ko ba ka ba ko kuma shi ya sai haja ne ke ka yi sai ke yin ne ke ka zo ka ci to amma bai dan da gida wani abu ya bayyana da yana zuwa lokaci kaza san dawo ne ka canja mun ko ka bani kudi na ko ka lai ya yadda kaga wannan menene sharadi ne idan wannan sharadin dole kowa ya yadda wannan sharadi an gane ku sai fa in sharadin wannan ya zama ya halatta haram ko ya abin nan kamar misali menene ya halatta haram kamar misali mutum ya zo zai karba haya a gidanka kaga an yadda ka ba shi haya gida amma nan da kike kace to amma idan ka bani haya din baka da iko da zaka hana ni abin da nake so a ciki in da dama din sai dabara in da dama din kawo mata wannan sharadin yaya ga ko ai da ni ba bana da kai badan ka karba haya a wannan sharadin kuma za ka ga wani yake mutum zai iya cewa shi bai da badan wannan sharadin ba karba kai wani ba a kuma ta iya wa hada kudi kuka yi kuna kasuwanci wannan ya kawo naira dubu ɗari wannan ya kawo naira dubu ɗari kuna gudanar da kasuwanci tare bisa ga cewa duk bayan wata shida za a ga a yi lissafi a ga ina aka samu riba ina aka faɗi kaga duk sharuɗan da kuka gindaya wajen gudanarwa da wannan kasuwancin ko ba abu da kike sai fa in sharuɗin ya zanto ya halatta halal ya halatta haram ko ya haramta halal to a irin wannan yanayin ba za a aiki sharuɗin ba وقد صححه وليته وكانه اعتبره ابن هذا يتي في امام الترمذي ابن يسوع عندنا wannan hadisi duk da cewa cikin sanadin sa akwai tafsir ibn abdullah ibn amr ibn awf shi kuma da yi ne wa kanahu tabarahu bi kasrati turuqi kamar ya yi da hadisi ne saboda yawan sanadin saboda yawan hinin da hadisi ne zai wato kuma shi shawahid kenan wanda duk ka hadisi ne zama sahihi وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابن حضرتك ابن حبان ما ينقل تولى حديثي اما في با ta hanyar sahabin da kenan ba wato amr bin auf al-muzani a ta hanyar abu hurairah wa nabi hurairah رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في داره ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم انها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه والحديث ان كرتوش daga abu hurairah Allah ya kare da abin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yamna'u jarun jarahu an yaghriza kashabatan fi jidarihi kada makwabci ya kuskura ya hana makwabcinsa kafa wata bafa ko wata sanda ko wata fila a jikin bangon gidansa zai yi amfani da ita kar ka ta zaka hana makwabcin ka yana da haƙƙi ne sa ina ba zan fahimta da ka san za a tsaye a tsakiyar ku ka san ta tafi to bangaren da ke cikin gidan makwabcin ka sai zai yi amfani da wannan sai ya sanya kata kwaye zai yi rumfa ko zai yi rumfa ta hutawa ko wani kitin ko wani abu da sauransu sai ka tafi kai ta huda ma bango manzon Allah sai baka yi saka hannu su bitale shi ya huda bango la yamna'u jarun jarahu kada makwabci yace zai hana makwabcinsa an yaghriza khashabatan yace zai sanya wani katako ko wani sanda a cikin bangon gidansa fi jidarihi cikin bangon gidansa
lokacin da Abu Hurairah ne ya karanta wannan hadisi daliban sa da karantawa tabi'i ne babu ban rabuwa sahabbai tare da shi dan lokacin yana gwamna ne a Madina lokacin Marwan bin al-Hakam su ko ba su da wannan hadisin ba sai suka sadda kai irin lawan da yake da wannan hadisin ba sai Abu sun mai kula Abu Hurairah sai Abu Hurairah ne ce mali arakum anha muridi ya na kun kawar da ke daga wannan sunnar da na kawo muku ita yanzu yace wallahi la armiyanna biha bayna aktaku yace rantsuwa nake da Allah sai na jefa ta akan kafadun ku wato wannan sunan sai na fade ta sai na lalata ta ko zo tunda na ji daga manzon Allah dole sai na fada har sai ni da dole yake ta mai amfani ka wannan a cikin babu zulu dole idan ka samu ka fara rigima da juna wannan ya huda ka tandar wannan sai ka fasu ta su kenan sai sai ka hudu jin su yau sai kuma ka hana ki gaba da wa alaikum assalam nan gurin masu huzai domin ruwa ya zo ta gidanka zai cutu in ko shi ba da hanyar da zaka ta kuma ce kuma zai cutu kai kuma in kibiyo ta gidanka za ta cutu to sai a yi sulhu da juna nan gurin duk malaman kuke huzai yin bayanin yanayin yadda za a yi sulhu waɗansu suka ce sai ka ya halatta ka sayar masa daidai wurin in yana so daidai inda ruwa ne ka saya masa daidai wajen a yi ciniki shi ke na sai a hanyar ruwa sai ka rike ke rika biyan na wuce ko kuma haya ka ba shi haya duk ya halatta in kuma ka yi kyauta don su da su fi sabi da lahi gawa ne masa daidai kuma ya halatta idan ka hana ma ka ce ba ɗin to horo shi ma duk ya halatta ba amma kun shi hukun ka sama masa yadda zai wuce shi ya ba sai to wajen sama masa yadda zai wuce din ne ko dai a yi sulhu bisa ga sai ko a yi sulhu bisa ga me haya ko a yi sulhu bisa ga kyauta duk wanda aka yi cikin guda ukun ya halatta dire idan yi saya ne kai da ba dai ka ga wata na za a yi rigima ko idan mutum ya sai dan mun gara mun kulle a cikin gidan gara ko rigima dan ran da wurin ya tose yana so ya raga ganin jiyo da yato mai yiwuwa ka cewa to hukumar gidajen kyauta wasu sukan sanya ka'ida cewa tsakanin gida da gida tsakanin plot da plot dole a dan bar wani gaba tsakanin su kamar yadda bi ko na makamancin haka wannan yanzu ai wannan yana da kyau kwarai da gaske dan wannan zai bayar da dama a sarara kuma a sami wadatattun hanyoyin fitar ruwa dama dai inda za a dinga samun waɗannan matsaloli irin unguwannin nan da suke awa iya wanda mutane suka auna da kansu ba wai gwamnati ce ne ta tsaga flotai din ba to nan gurin ne sai ka biyo titi sai ka ga ya kare zuwa gidan wani ko ka biyo titi da faɗi karshe kuma ka ga ya zama tafiyar mutum da ya tsuki to a irin nan gurin sai ga ana fama da matsaloli a lokacin damuna to waɗannan abubuwan ba duk mutunci ya zaga yadda za a yi su ko waɗanda suke tsammanin mutunci din nan sallah ne zakka ce kadai babu harkokin rayuwa ce daidai da yadda za a fitar da titina mutunci ya tsare da za a yi an gane ko la'armiyan nabiha ala aktafikum suka ce abinda Abu Hurairah yake nufi da wannan zan ci gaba da nana ta wannan sunna a tsakanin ku har sai kun fahimce ta waɗansu kuma suka ce Abu Hurairah yana nufin to tunda na karanta wannan hadisi ko ke idan bukata ta kama in sanya ta ta ko jiki a makwabci na yanzu yake zai hana to a kan kafata su rinda wani katakon in ji da fitin filiki wato don yi nuna masa tsananin tabbatar wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حديثي من متفق عليه امام البخاري رواه مسلم سويته وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ اثى اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عندنا عن كتب حديثي لدى ابو حميد الساعدي الله تعالى يرضى عليه Abu Humayd al-Sa'idi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata da ni yace la yahillu limrin an ya'khudha afa akhihi bi ghairi tibi nafsi baya halatta ga musulmi ya rike sandar abokinsa ko dan uwansa yayi amfani da bi ghairi tibi nafsi minhu ba tare da dadin ransa ba wato wannan ana nuna tsanani da tsantsin yadda zaka zanto ka tare hakkin musulmi dan uwanka daidai da sanda da yake kula dabba da ita ya ajiye daidai lokacin da baya amfani da ita ka ɗauka ta kula dabbar ka bai halatta ba har sai in ka san ransa ya amince da ka to idan ya zanto sanda kadai yaya kuma abin da ya shafi dukiya, yaya abin da ya shafi mutunci, yaya abin da ya shafi sauran al'amuran rayuwa gaba ɗaya. Kamar Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi a bayan wancan hadisi, don a mazhabar Shafi'iyya su suna ganin cewa ba wani dalili da take da shi na kafa katako a jikin katangar makofinka har sai in ya yarda, me ya hujjar su wannan hadisi na tsaye da Makka? To amma sai kawo wancan tunda shi ne hujjar kishiyoyinsu, wato sauran malaman da suka ce ya halatta. To kuma idan suke cewa da wancan hadisi da wannan hadisi sai ina suka haɗu, sai ina suka rabu? Nan dai manzon Allah ya ce baya halatta ga mutum ya riƙi sandar ɗan uwarsa ya amfani da ita ba tare da ya sauransa ba. To a sai ke nan tunda sandar sa ma bai halatta ka taɓa ba, to yaya kenan maganar ka je ka kafa sanda ko wata katako a jikin katangar gidansa ba tare da sun yarda ba? Su kuma ya matsayin su zai zama a zahiri wannan hadisin shi sun cika da juna, ko ya zama murmure haduwar da suke da juna kenan. Ta hanyar cilo da ni cikin da juna ba sai ga dage da kyau. Akwai malaman da suka faɗa haka, suka ce bigar da tsibirin abin dinnan dan za ka kafa katakon ba wai haka kawai za ka je ka bude masa katangar gida ba, za ka nemi izinin sa. Shi kuma matuƙar ka nemi izinin sa ya zama wajibi ya aminci. Wata ko fahimta? Wato tunda an san an baka dama ka nemi izinin sa, shi yasa shi kuma aka ce idan an nema ka nemi bari ana la yamna'u jarun jara, yaushe ne hannun zai faru ba in hannun zai zuni ba? Kai kuma nan wurin an haramta masa gaje ka fara kafa wato sandar taka ko katakon naka da jikin katanga ba tare da sanin ko ma'ana ba tare da neman yarda ba, shi kuma in ka tambaya dole ya yarda. Ba su nuna kenan, sai a nan wurin in ya ƙi yarda ne sai alƙali ya karanto duka biyu, amma in ka'ida in ya yarda ne shi kenan. In ya san wannan hadisin kaga zai yarda, amma in ya ƙi yarda aka je wajen malami ya fata wa ko aka ga wurin alƙali ya hukunci gaza, sai alƙali ya yi hukunci kenan. Wato kenan wannan na nufin kenan zaman tare da ake zama ne nufin kikkeniya da juna, makwabci na da girman haƙƙi a kanka, ba za ka cuce su ba, bai kamata kuma shi ma ya cuce ka. Musulunci dai yana ganin ɓangarorin guda biyu, wanda za a cuta da wanda yake son ya cuta kowa za a kare masa haƙƙinsa, kai wanda za ka yi cuta ba za ka yi cuta ba, amma kuma haƙƙinka na nan. Kai kuma wani tankar a cuce ka, amma kuma ɗan uwanka na da haƙƙi a kanka, lallai ka ba shi haƙƙinsa. An gane ku? To wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa, Ibn Hibban ya rawaito wal Hakim da Imam al Hakim An-Naisaburi fi sahihayhi, ma kowanne cikin sahihin littafinsa, shi Ibn Hibban cikin sahihin littafinsa, haka Hakim din ba. Yayi lamba da wata yace wa farajahu al-Baihaqi wa hasanahu min hadith as-Sa'id ibn Yazid, haka Imam al-Baihaqi ya rawaito shi, yace hadisi ne hasan, yana daga cikin hadithin Sa'id ibn Yazid, kuma qala wa hadith Abi Humayd asaqqu ma fil bab, sannan yace hadithin Abu Humayd shi ne mafi ingancin abin da ke cikin wannan babi. Wani babi yake nufi? Yana nufin babin abin da ya shafi haƙƙin jama'a na cewa baya halatta ka haƙƙin dan uwanka sai da yardarsa. Wa alaikum salam. Zance mafi inganci na taharin ne, la yamna ujarun jaru, bima'ana la yajuzu lahu an yamna abuka, haramci ne, bai halatta ba ga makwabci ya ce zai hana makwabcinsa, in ya hana sai ce ba za ka huda mun katangar gidana ba, ya aikata haramun ke. Sa'ilin nan shi makwabcin in bukata ta sa tilasta ya huda katangar nan cikin abin da zai yi, yana da dama ya je wurin alkali, alkali kuma ya kira sai musu sulhu. Kamar zai sanya daki a jiki, ai ba katako dai aka ce ba, da aka kawo khashaba, ai ba katako dai ba. Akwai hadisin da ya zo da jam'i yake khushu, kata kwaye ka gabata da adabi kenan ma'ana kana magana kai kai katangar gidanka makwancin ka da yin shigo zai gina plotin za a yi makon ya sabon katanga sai ya dingina dakunan sun cikin katangar ka ya halatta abinda kai zai yi da mizu ne wurinka kai kuma ba za ka hana shi wannan idan gwamnati ko hukumar da su shafi kasafi laye lana zabe suka zo suka raba kulotai sai kasance kin zai tsakanin gidan wani da gidan wani lallai a same ta taku kaza kaga wannan an kawo wata ka'ida da sarka da duk jama'a sun yadda da su ko wakilan jama'a sun yadda hukumomi sun yadda da su shikenan sai a tafi akan wannan tsari idan wani yana ganin wannan ka'ida ba ta masa ba me ya kamata sai sake bi da wannan gwamnati in samu sauran jama'a masu ra'ayi irin nashi ita kuma gwamnati ta sake duba abin da take tsara wani sharadin da ba amma ba ta da musulmi ala da wutu illa shi dan shi ma ya zama harama halalan kenan wallahi hadisin annabi da sallallahu alaihi wasallam baka isa kana gocin ka bai ci zuwa gidan na cikin katangar gidanka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Yunus da wuri yana da wahala kwarai ai akwai hadisin da yake cewa kai ko makwacin ba za ka yi dogon gini ba dan karka kalma sai ka hace kani sai kani ne zan sa duk suna da madana hadisa malikul salam duk wannan bai halitta ba sai sai mai zurin masu gidajen wanda zai zo ya gidan sama a unguwar da take galibi talakawa ne duk da jijirin gida gare su in ya hau yana leƙen gidajen su bai halitta ba sai yana mai zurin su sai yana mai zurin su na'am cewa mai eh abinda manzon Allah ke nunawa duniya ba wai ka zo bane dan ka zauna ka wato ya gida ne da za ka kike zauna a cikin temporarily dan kankanin lokaci da zai kare ka tafi saboda haka kai gida kai dakunan da ka san bukatun gidanka zai cika su abinda hadisin ke nunawa rashin bayar da kofa ta hanyar yin takurin da sun fi ƙarfin bukatun gida shi yasa manzon Allah ya ce da shimfiɗar ka shimfiɗar iyalinka sai shimfiɗar da za a bari ta faya idan ba ko ya zo in ce duk abin da ya karu a kan wannan ko ba ya da amfani a wani hadisin ma aka nuna dukkan gidan da yake da ɗakuna ɗanki da ba kowa aljanu za su yi kwana ciki duk wanda yake da rarar ɗakuna bai cika su da mata ba bai cika su da ƴaƴa ba aljini zan yi gwana hadisi ne ai ko na kan sai kana yin hankali in ba a zuwa gini ne daga shiga shi sa manzo Allah ya ce duk wanda ya zo kwanciya cikin to dai ya sai ta fasin sa da cikin tufafi sai ya haka ya karkaɗe shi kudar da kansa yace in ma aljanu sun ga kai wannan karkaɗewa da kai ka zama da dukkan wani abin da suka jefar maka a kan shimfiɗa eh a bai bai za ka karkaɗe garan da shi ko mun kuro ko mun tsantar gidanka haka za ka yi dan wannan ba kula ce kan shi karkaɗewa ba menene aljanu kuke kula haka manzo Allah nuna mana a sunna manzo Allah ba faɗin abu ko ya ba dai ka rubuta ba ko lokacin da sun faɗa sai kai haka ma kake ne kuma kanta manna Allah ke cewa idan ɗaya daga cikin ku yi zokon tsiya a kan shimfiɗar sa ya cire dasu laka izari dasu laka izari shi ne cikin tufafi ce wanda yake taɓa jikin sa bai bai da su ke nan da shi ne zai karka ɗai shimfiɗar sa ya ce lalata wula ya da rima kan lafa ruwa da bai san ba wa ya halittar sai su kan shimfiɗar bayan bayan nan da an bai da ku babul hawalati wadamani babul hawalati wadamani akan ce alhawala bi fathi alha akan ce alhiwala bi kasri alha dukkanin sa ya halatta ko ka ce ha ko ka ce shi duk kalmar da a larabce ake iya mata fataha ko kasra to al-fatah muqaddamun al-kasri al-kasrati li'anna al-fatah akhaf wa ashal min al-kasrati wa al-kasratu athqal min al-fatah lidhalika yuqaddamu al-ashal al-athqal duk kalmar da ake mata fataha ko kasra to da kaida an fi san ai fataha din an gane ku to abinda ake nufi da al-hawala hiya naqlu bainin min zimmatin ila zimma tashin bashi daga wane zuwa wane canjuwar bashi daga kan wane ya koma kan wane yaya al'amari yake ne ne nake jin ka naira 10,000 duk da cewa zaka biya ni nan da watan Rabi'ul Awwal kai kuma kana bin wani mutum 10,000 an gane ku to kai kila garin nan aiki ya kawo ka ko kana zaune a nan gurin sai aka maka transfer zuwa wani wuri yanzu ga shi ina bin ka 10,000 ka jani ba kai ma kana bin me kana bin wani 10,000 kuma yanzu kai ba zaka iya biya ni ba kuma kai yanzu wancan ma ba zai iya biya ka ba sai ai me sai ka zo ka same ni ka ce wane basin nan da ke kai na na juyar da shi wani ne zai biya ka don nima ina bin ka adadin wannan kuɗin wannan shine ne hiwala ko hawala ya halatta musulunci hiwala ke kaga wannan ai lallai akwai sauƙaƙawa cikin al'amari da in ba haka ba kana bin mutum kuɗi ba ka ce ne kai lokaci guda aka yi transfer zai koma wani gari baya da kuɗin da zai biya ka ya zai amma ni da wannan ba su sai ai canje shi ke nan abin da za a sai kirawo wancan wancan ya yi dade na sai wannan abin na wannan kuɗin irin yadda kuke son sai na dina to sai shi wannan yake to kuɗin da nake bin ka din nan yanzu wannan ne ke bin ka shi zaka ga wani kenan sai a kira da ka to wannan yake ce hiwala ko hawala an fahimta ko kai mutumin da kai transfer din wannan bashin da yake zuwa kan wani ya zama wannan shi ne al-muhi shi wanda aka yi transfer din bashin ya zama shi ne al-muhal shi wancan kuma wanda bashin ke kansa wanda shi ne zai ya zama al-muhalu alai adadin kuɗin kuma shi ne al-muhalu bihi da haka akwai muhilin da muhal da muhalin bihi da muhalin alai al-muhilin shi ne wanda ake bin bashin ko wanda shi kuma yana bin wani yanzu zai yi transfer din bashin zuwa kan wancan wanda yake bi al-muhal kuma wani ne wanda yake bin kuɗin wancan kuma shi ne al-muhalu alaihi adadin kuɗin kuma muhalin bihi ke muhilin muhalin muhalin alaihi muhalin bihi haka kuka hau suke faɗin su wato ɓangarori guda nawa kenan mu'amalar da kansa ɓangarori hudu ɓangaren wanda ake bi bashin na farko da mai bin sa da kuma wancan wanda ake bi na biyu wanda karshe bashin zai koma kansa da kuma adadin kuɗi ke wannan shi ne alhiwala wa daman da kuma daman daman shi ne kamar mai wato ta iya yiwa ba bashi yake bin ka ba kai ne kake bin wani bashin naira 10,000 sai ya zo zai bar gari ko ya zai tafiya ko ma ya zo yana gari da karshe sai wani ya ji labarin kana bin sa sai ya tausaya masa ce kana a ji kana bin wani kuɗi sai ya ce to wannan bashin na ji na gani zan biya masa ya dawo kai ne kana fata an fahimta kaga wannan ba hiwala bane ba tunda ba shi ma asalin bashin sai ke bi wannan zaman ne ke na ji na gani na ɗauki nauyi zan biya ke domin a zaman ke shi ne alkafala shi ne zan mu zimmatin ila zimma ka ɗauko nauyin da ke wani zuwa kanka daga zimmar sa ya dawo zimmar ka wannan shi ne zaman ke to abinda wannan babu zai karantar da mutane da hadisan suke cikin wannan babu abin da zai ce an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matlul ganiyul mun wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in fal yutba muttafaqun alayhi wa bi riwayati li ahmad wa man uhila fal yahtal wannan hadisi an karɓo daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace matlul ghani zulmun taurin baki na mawadaci zalunci mutum ana bin shi baki yana da halin da zai biya tare da haka ya hana wannan hanawar akan lokaci menene zalunci wannan shine kira al-matl daidai da hadisin jiya layyul wajibi zulmun yako matlul ghani zulmun layyu ate shine matlul anan gurin al-wajib ate shine al-ghani anan gurin wato kullun hadisan ma'anar sa dai lafazin ne suka tabbata to wadansu suka ce wato ba wai wanda ake bi bashi kadai ba dukkan wani ma'abucin haƙƙi da yake da haƙƙi akan ka ko da ba bashi bane hana shi haƙƙin sa akan kari lokacin da ya dace din nan ya zama zalunci kamar matar ka dole ka ciyar da ita ka tufatar da ita gwargwadon hali bil ma'ruf kamar da Allah ce dan ka dole ka ciyar da shi ka tayar da shi ka ilmantar da shi bil ma'ruf gwargwadon hali kana da halin da zaka ciyar da ita sai kai mata tsauro, to wannan ya zo mai kenan zalunci. Kana da halin tufafi sai ka ki kai mata tsauro, kamar da bai ya zama ka'ida sai dai duk shekara ka dinka mata a tambar sallah. Alhalin kana da halin da shekara in ma za ka yi mata yadi biyar, in ma za ka yi mata dinki sau biyar ko sau shida, kana da halin haka sai ka ki, shi ma duk zai iya shiga cikin azumi kenan. Abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi ko na matanka ko na ƴaƴanka, abin da ya shafi ilimin ƴaƴanka, kana da daman da za ka kai su makaranta, ka biya musu kuɗin karatu su sami ilimi ingantacce na addini da na rayuwa, sai kace ko ran biyan kuɗin makaranta har a koro su, a halin kai kana da halin biya, ya zo me zalunci. Matlul gani zulmun, duk wanda ya shiga wannan babu ba shi ne kadai ba. An gane ku? Sai manzo Allah ce wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyutba, wanda duk aka juyar da bashin sa ila mali'in zuwa ga mawadacin da zai iya biyan sa, falyutba, to lalle ya dabi. An gane ku? Ma'ana idan mutum kana bin sa bashi sai ya juyar da bashin sa zuwa kan wani, ita har ina bin wani a madadin ne ka karba wajen ajiye ko wurin sa karba, kila ne ya zuba da halin biya, amma shi yana da halin da zai biya ne, ka je wurin sa karba, ya gada biya ka je wurin sa karba. To manzo Allah ce in an tura ka dole kai, kar ka tsaya ni ba ruwa na inje ka san rigima ni kai na sani je ka karbo ka bani. Manzo Allah ce in dai an tura ka ne ka, sai in ka je wancan ya inkarin barkin sannan ka dawo. An fahimta ko? Amma abin da zai fi sauki shine ka karbo gaba daya. Sai ku ji ya bayani wani kafin ina muka baki na 10,000 sai ka zaka zaka, to wannan nabi na kuma ya zo in bayyana ne ba da halin biya, kai ko na tsaka da halin da zaka biya ne, da haka yanzu a maka dinka bani baki. To daga lokacin da in yayi da akwai hakkin kai kuma wannan ya zama shi kike bin baki ke, an gane ku? Kaga duk wannan da ke da cikin tsare tsare na rayuwa a cikin addinin musulunci wanda kike mai banza ya mutu kafara da shi, mutafakan alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, wa fi riwayati li Ahmad, aw fi riwayati Imam Ahmad, wa man uhila falyahtal, dukkan wanda aka juyar da bashin sa zuwa kan wani falyahtal, lalle ya juyu ya je wannan wani din da karbi bashin sa. Wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu qala tuwfiya rajulun minna fa ghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا نصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وانا حديثي أنكرت بجابر بن عبد الله الله تعالى يدعى بليسي قال جابر بن عبد الله يسي توفي رجل منا ولم يكن تكلم يا رسول تكلم مجلس وكذا يكلم هنا نكون سوسا فغسلناه تيمك يمسى وانكا وحنطناه مكسى مسى تراني وكفناه مكسى مسى لكفني إنا نكون بيجي هذا مدى بني وانا باينا تذكر ابنك هنا يلا ينجو سيكلم كلا تنكرت فغسلناه تيمك يمسى وانكا وحنطناه مكسى مسى تراني وكفناه مكسى مسى لكفني. Amma ne ku wajen abin da ya shafi wanka, wanda ya fi dacewa ya yi wa mamaci wanka lokacin da ya mutu shi ne dangi mafi kusanci. Mace na iya wanke mijinta, miji na iya wanke matarsa. An gane ku? Uwa na iya wanke ɗanta ko ɗanta, uba na iya wanke ɗanta ko ɗanta, wa na iya wanke kani, kani na iya wanke wa. Wato dangi makusanta su aka fi son su yi wa mutum wanka. Sai ka in ayarsa to fal akaramu fal akaramu fal akaramu, saboda me? Wajen yi masa wanka dan adam mai yiwa akwai wasu illoli a jikinsa wanda su mafi ke rijewa ba sani ba, ko wani tabo ko wata cuta ko wata halitta wanda abin ne asiri, kaga ranar wanka dole wannan abin ya bayyana. Idan wani na waje ne ya zo masa wanka ya ga wannan illan, wata rana dangin wannan mutum suka fata masa ne zai iya goranta musu ya faɗi illar wannan mamacin ko ba haka ba. Amma idan dangi ne ya kusa fa mutum zai fallasa babansa ko ya fallasa wanda ko ganin sa, to shi sa aka fi so dangi fi. Sai in an rasa ne sannan za a nemi wani. To kuma wanka din ne idan an zo mutum ɗaya na iya yi kuma mutum biyu uku na iya yi, ma'ana mutum ɗaya na yi sauran su zanto mataimaka wajen bashi, an gane ku, ana wanke mutum ne mara, ko a wanke shi sau uku, ko a wanke shi sau biyar, ko a wanke shi sau bakwai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna lokacin da ake wanke wata, yake cewa wanke shi sau uku ko sau biyar ko sau bakwai in kun ga hakan yayi, yace a wanke na bakwai din babu laifi ku sanya wato ainihin gatsan da suna fidil, wato madariya ke dan da ita ake amfani da wajen gusa da dutse, kamar yanzu ne kace a sa sabulu, babu laifi ku sa sabulu a wanki na bakwai din, an gane ku? Na ƙarshe kenan za a sanya sabulu kenan, bayan an riga an gama kuma sai a sanya mutum turare a jikinsa, bayan an riga an gama sa turare kuma sai a sanya mutum likafani, likafani da za a sanya mutum zance mafi inganci tufafi guda uku ne, dan da tufafi guda uku aka yawa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani, kuma tufafi guda uku duk suke babu riga dukkan su zannuwa ne, illa iyaka zani na farko karami, na biyu tsakatsakiya wanda ya tsara wannan, na uku mafi girma, to yanzu an zo wanda za a fara shimfilawa a ƙasan mafi girma, sannan tsakatsakiyan, sannan karamin ya zanto a saman, to an shimfila su haka sai a ɗauko mutum sai a tsorake sai a fara nuna shi da wanne karamin, sai kuma a nan da ɗaya wannan karamin kuma da tsakatsakiyan, sai kuma a nan da shi da wanne kuma da babban, wannan shi ne likafi ne na sunna, wannan riga da ake a huda ta a zo a yi rauni a yi gajen da tafiya ne duk da kuma da gaske ne, duka su ma an zara lawa biya ku yi hakuri don abin ya ɗanyi zafi zafi, duka su dai ma an zara lawa biya nufin ta, an gane ko duk hadisai da izini suka zo, abin da yake tabbatar da shi ne manzon Allah an yi mata likafani fi salasati aswabin suhuliyya, fi salasati aswabin suhuliyya, amma hadisin cewa a yi likafani har guda bakwai da rauni da wasifi da kwarjalla da waye da waye, hadisin ba shi hadisin da yi ba a gina hukunci kansa, to wannan shi ne ka'idar tufafin mamaci, ko mutane ko namiji haka za a yi, da muka ce karami karka ɗauka karamin da ba zai rufe shi ba, dole kowanne zai rufe shi, ko da karamin shi kadai zai rufe jikinsa gaba ɗaya, an gane ko? Wanda yake tsakatsakin kuma ya tsara wannan zai rufe har wancan, wanda yake na ƙarshen kuma ya tsara wannan zai rufe su gaba ɗaya, da shi za a rufe shi kenan sai a ɗauka a ji a kai yin kofa, idan duk ba a samu ba saboda talauci sai guda ɗaya aka samu ya halatta, akwai sahabin da ɗayan ma da za a rufe shi ɗin ba a samu ba, domin da aka rufe shi idan an rufe kan sai kafafun su fito, idan an rufe kafafun sai kan ya fito, manzo Allah ya ce a rufe wajen kan a kyale kafafun, aka ja kafafun na tsabarta aka wajen kafafun aka sake yawa, da haka aka rufe shi. Wa alaikum salam. Ai mun ga mun ga wannan in ana da hali sai a san
sai yau sun ana san yadda ya hoke ne amma karamin akan ya mu alaikum salam.
Ga yadda aka yi wa annabi haka mutum ya kamata yi, kun bai zo ne da kyau, wa kafannahu sannan muka yi masa likafani, thumma ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sannan sai muka dauke shi muka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa kunna muka ce da manzon Allah tusalli alaihi, za ka yi masa sallah ne, ma'ana muna roƙonka ka zo ka yi masa sallah. Wannan ya nuna yayin da aka zo wajen wanka wanda suka fi cancanta su wanke mutum shi ne danginsa, amma idan an zo wajen sallah waye fi cancanta ya yi limancin sallar gawa? Shugaba Amir, da aka suka je wajen manzon Allah, wanda ya fi cancanta a kowane gari ya yi wa mutane sallah na gawa shi ne sarkin gari, sai dai in yanzu muna zaune irin karazabe su sulakunan ba su fahimta ka ruwa mu fahimta ka ba, ko kuma ya kasance shugaban ya zama garin shugaban gari ya zama musulmi ba misali, amma matukar an za a yi aiki a addini haka ya kamata a yi, Amir shi ne zai koyi tuwo wakilin sai zo yi, da manzon Allah zo fasata fukan sai ya taku adadin wani taku gaba zai wuce kenan mutane su gudu ba a yi masa sallah, sun makala sannan sai ya wuce a alaihi dainin sakon bashi a kansa, fa kullu sai muka ce dinarani ana bisa dinari biyu, fa mun sarrafa sai manzon Allah ya juye baya ya ce aka bazan yi masa sallah ba tunda ana bisa bai, fatahammalaha abu qatada, fatahammalahuma abu qatada, sai abu qatada ce manzon Allah zan biya a madadin sa, wanda wannan shine me asaman shine kamar da mutum wala mun ji da sanin gurin kuma da kamar da zan biya a madadin sa, fa damma zimmatuhu ila zimmatihi kada, fa taina mu sai muka je masa, fa qala abu qatada, sai abu qatada yace ad-dinarani alayya, dinari biyu na dinari suna kaina ya manzon Allah, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai manzon Allah ke cewa hakkal garimi ka yadda ka biya wato haƙƙin waɗanda ke bin bashi wa bari aminhum almayyit kuma daga nan gurin mamaci ya riga ya barranta daga wannan dinarin guda biyu ba za a tambaye shi ba kala na'am yace eh na ji na gani ya manzon Allah bashi ya dawo kaina fa sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ji masa wato kenan wannan ya nuna bashi ba abu ne mai sauki ba amma wannan hukunci da manzon Allah ya rinka yi wato a farkon musulunci a farkon musulunci duk wanda ake bi bashi dai mutum manzon Allah sai ya sallu ala sahibi amma daga ƙarshe ya rinka yin sallah ga waɗanda ake bi bashi kamar an shafe wannan hukunci kuma mu gane rashin yin sallar manzon Allah ga mutum ba shi ke nuna bai halatta a yi masa sallah ba tunda idan ya ki zai ce da sahabbai sallu ala sahibi ku je ku yi wata gumba idan bai halatta a yi masa sallah ba ina fatan kun fahimta to amma da ƙarshe kuma yadda muka faɗa manzon Allah ya ci gaba da yin sallah ga waɗanda ake bi bashi da sai dai akwai waɗanda suke masu kaba'ira irin wannan manzon Allah ya nuna cewa bayan sallah duk wanda yake har da fasikanci na zahiri idan mutum ya mutu manzon Allah ya sallu ala sahibi kamar mutumin da ya kashe kanta kaga sai manzon Allah ya sallu ala sahibi to malamai suka yi kiyasi kan wannan cewa dukkan mutumin da yake ya aikata kaba'ira yana bayyana ta kamar mutum ne an san shi ya shahara da zina an san shi ya shahara da shan giya har ya zo shi hararre kan wannan to idan ya mutu manyan gari bai kamata su zo wajen yi masa sallah da an ja an faɗa masa sai na wani kamar ai ba zan yi sallah ba ku je dai ku yi masa duk mutanen gidanki sai su kauce sai a ji a tattalo waɗansu abin da haka da sauransu ire-iren ka don ya zama gargaɗi da sauran mutane ba don shi ba shi ka aita ta tare da ta tare amma wani da ya ga haka sai ce tsaf idan a ce aikin gaggiye ne idan yana irin wanda ake sai mai sai ya tsofa ya sai na wallahi da za a yi irin wannan ka'idar yanzu a aiki da wannan sunanin yanzu za a huta su su da su dukkan wanda aka san azzalumi ne wanda aka san mara kirki ne ya shahara da fasikanci da tilantakansa bata hana shi barna ba shekarunsa bata hana shi barna ba da ya mutu komin girmansa komin kuɗinsa a ga cewa limaman gari sun ki zuwa wajen sallah a ji a aika musu cewa wani ya mutu sai ya yi za mu zo da wani kan aibin kyauta ba baki ke kaza shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza ba mu ba za mu je wajen yi masa sallah ba gobe a haka ji ba a haka wallahi mutane za su ji tsoron bayyana fasikanci malamai suna da wannan matsayin da Allah ya ba su ko ba su riko da shi ba ne ba amma sai ya zanto da an ce wani ya mutu yin attajiri ne malamai suna kara kai na ana sauri a yi masa aje da gaggawa dan a ce wani ya masa sallah ko wani ya masa wanka da sauran wadan sallah amma da masa ai wannan an ci mutuncin malam take dan a ba mutane sadaka to an ci mutuncin malam take ba abin da ke tsarewa malanta martabar ta illa mutum ya tsaya kan kalan Allah kana rasulullahi a zo da rawar jiki wani ya mutu sai to Allah jikan musulmi wani baki ne yake kaza yake kaza bai yake kaza Allah jikan musulmi ni kan ba zan samu zuwa ba ina da abin da yake zuwa sallar sunnan amfani jama'a a ji cin imam madari bai je yi wa wani sallah ba wani nan kuke daga shi hakimi ne ko wani dagaci ne ko wani mashahurin dan siyasa ne ko wani tsohon minista ne ko wani jarumi ne na soja sai ba za mu je masa sallah ba a lokacin sa bai tunzu mutunta musulunci yayin kaza kaza ba za mu je ba ba za mu je ba wani bane gwamnati suke miki shari'a musulunci aka za a yi masa sallah ba a je a tara waɗansu mutane can gurin ire-iren su je su yi masa sallah wani a ce ba shi bane wanda yake ta shi ne mai wakiltar mazaban karuwai a je wannan karuwai su yi masa sallah kenan mun ba za mu yi masa sallah wallahi da zaran an yi haka duk marasa kunyan nan da za su fito rediyo ko jarida suna faɗa shari'ar musulunci bakar magana sai kaga an gama da su malamai suna da zaman da za su yi wannan wallahi da an yi wa mutum ɗaya biyu uku shikenan magana ta kare sauran kowa zai shiga taifayin to amma idan ya kasance malamai za su zanto akwai kuɗi tattare da su mutum za a kira shi a bashi kuɗi naira 10,000 naira 20,000 naira da kawai ta rufe masa ido yana karkarwa ai mutum ya riga ya zama abin da bai ma san kimar da Allah ya bashi ba kenan kai malami da Allah ya baiwa ilimin Qur'ani da hadisi so ake ka rinka jin kafi dukkan wani wanda yake ba irin wannan matsayin gare shi ba naka ya zanto sarki ya zanto gwamna ya zanto shugaban kasa duk banza ne dukkan wani gwamna za a iya cire shi zama ba gwamna ba tsohon gwamna nawa ne a nan garin duk wani kwamishina za a iya cire shi zama ba kwamishina ba tsohon kwamishinoni nawa ne ballantana ta mun local government ballantana kansila ai ba za su kirkubo wannan dukkan wani shugaban kasa yau kai wa sai cire ka daga malanta a ce daga yau mun kwace malantar babu wanda ya sa Qur'ani da karki yana nan hadisan manzo Allah da ka haddace suna nan kayanka ba sa bukatar mai gadi nasu ne suke bukatar masu gadi kayanka ba sa bukatar wani tallafa mai dauka wani tallafa mai dauka nasu ne ke bukatar wani tallafa mai dauka wani zan kawo ka boye mu kai naka yana nan tattare da kai
ai malanta ba karamin daraja gare ta ba ta ilimin addinin musulunci ma dukkan mutum zai kiyaye dokar Allah da tsoron Allah kuma sai Allah ya sa muku furjini da wannan mala ba ga Allah da kansa da gafara ya buga misali ba da fannin kowa ya gani lokacin shugaban kasa ka gare ga yato ba koroma dan take da sai da mutum ba ku mai ce bazan yi hannu da kai ba ka san dukkan musulunci ba kai bane kaje ka ga yato ba koroma sai da bazan yi hannu da kai kaji ban yi hannu da kai lakin da gaskiya da gaskiya kenan saboda haka kada malami ya rena kansa ya wulakanta kansa wai dauka shi ci baya ne a gari babban abin da ke damun malamu su dauka wai ci baya ne a gari kana ganin wai gwamna yake kamar sai shugaban kasa yake kamar sai wai gwamna wai shugaban kasa me zai daka me zai yanke ma talauci ba me zai hana ka ce me zai hana ka sha ba shi za a cire kai ba za a cire ba shi za a yi wa ritaya kai ba za a yi maka ritaya ba in za a hana ka da shi ba ma kawai sai mutum ya zama wani mai gida zai zama kaza zama kaza sumi da an je wajen gwamna ko an je wajen dan majalisa ko an je wajen wani komishina to ai Abdul Salam ko ga annabi Allah kare mana ko Allah mu kaza Allah mu kaza Allah mu kaza Allah kare maka su bane kare su wallahi ba yadda za a yi kare su in dai bisu bi shi ko sai Allah biya ba zai kare su ba Allah gane da mu dan haka dai yana daga cikin hanya ta horo idan mutum yana wani abin da bai dace ba lokacin da ya mutu mutane na gari ba za su je wajen yi masa sallah ba dan ya zanto gargadi ga wannan sa rawahu Ahmad wa Abu Dawud da wannan sa'i wa sahahu ibn Hibban bayan an riga an je kai mutum makabarta an yi masa sallah sai a tashi a ciki ana gama sallah ita sallan nan addu'a ce ana yin sallah ba sai a dauke ta a makabarta dugunawa da ake a sake yin addu'a shi kuma wannan duk baya cikin sunna me yake mutum yanzu ba addu'a ba addu'a da yin ta cikin sallah da yin ta wajen sallah wanne kuma muhimmanci yin ta cikin sallah da haka manzo Allah ce idza sallaytum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a idan za ku yi mamma ke sallah ku ke bance shi da addu'a da haka idan aka wannan addu'a a nan gurin ta cikin sallah da an yi sallah ma cikin sai kuma a dauki sai a kuma kabarta magabarta din nan za a tafi ne a kasa sai in rata ta yi rata babu laifi a hawa da hawa amma dai matukar tun daren ba a tsanani ce za a tafi a kasa shine wa'azi shine ya fi tunawa da lahira kuma ya kasance gawar tana gaba ana bi ya halatta tana gaba ana bi ya halatta kuna gaba gawar na baya amma tana gaba ta fi zama wa'azi da mutum idan an je makabarta sunna shine ba a shiga da takalmi ko wata takalmi sai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko da to fi inganci ba a shiga da takalmi sai fa in akwai abin da zai cutar da kafarka kayoyi da menene to wannan wani abu ne daban amma matukar ba abin da zai cutar da kai ka cire takalmi shine haka hadisin manzo Allah ya nuna da zaran an je an haka rami kabari iri biyu ne akwai kabarin da ake kira ashaqqu akwai kabarin da ake kira al-lahdu ashaqqu shine wanda muka fi anan kasar zamu yi babban rami wanda muke kiran sa kuwa sai ai karamin a tsakiya wanda muke kiran sa ya to amma al-lahdu kuma shine za a yi babban rami to idan za a yi karamin a cikin wannan babban ramin sai a tona karamin a bangon gabas na cikin wannan ramin ya kasance tonawa za a yi aifarmi kogo za a yi a ciki ba a tsakiya za a gina shi ba dan haka ake kiransa al-lahdu din saboda ya dan karkace min lahda yalhadu a larabci lahdan bi ma'ana ma la yamilu mailan ko mai wuna an gane ku to manzo Allah yake cewa abinda aka fi so a yi shine al-lahdu ba ashaqqu ba dan yana cewa al-lahdu lana wa ashaqqu lil yahud yace kabarin ginin kabarin da ake kira lahadu shine namu amma shakku na yahudawa ne cikin hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wannan yanayin kasa wani lokaci zaka samu akwai kasar da ba ta da karfi akwai yaki da turbaya da yawa ta yadda idan an yi lahadu ba za ta iya dauka ba sai dai shakku to a irin wannan yanayi an yi shakku shi yafi babu laifi amma dai lahadu shi manzon Allah ya fi so idan riga an gama tona rami din nan sai a kawo wannan bawan Allah wajen daukar shi a sa a rami babban abin da aka fi so wanda zai shigar da shi rami ya zanto mutumin da bai kusanci iyalinsa bane a daren jiya dan an taba kawo wata gawa za a sa a rami manzon Allah ya ce la yace cikin kowa ne ne bai kusanci iyalinsa ba jiya sun jama'a suka yi wani bawan Allah ya ce gani manzon Allah ya ce wuce kai fi dacewa ka kashe cikin kabarinsa wani bawan Allah wani dan wa'ali sunna a Kano ya taba yin wannan a makawarta aka kawo rudani aka yi rigima sosai da sosai ana kawo gawar an gama rami yace to cikin kowa ya kusanci iyalinsa ba kaje wani ilimi me wannan aka ta da rigima a makabarta sai kai ma kai gaggawa da yawa ya kamata a karantar da su kafin a je makabartar su san da haka amma in ne makabarta ga wannan rigima da ta faru manzon Allah yace haka mun san me yake rigimar mu ma kuma atakumur rasul wa khuzuhu wa mana'akum anhu fantu kuma manzon Allah yace ai abu ku sai ai ko da an gano rigimar ko ba gane ba wa alaikum assalam da mamar matanka wannan min babu wala daga hannu shi da bai da koma mai daga hannu ne ko da ya daga hannu an gane shi daga nan gurin za a dauki mutum a sa a cikin gabari ya kasance an kwantar da shi kan gefen sana dama yana fuskantar kibla shikenan kuma a rufe shi idan an zo rufe shi wajen mayar da kasar cikin gabari ta ko ina aka mayar ya halatta ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa dan anan gurin ana warewa a ce ta can ake fara sawa sannan wannan Allah bai ce wannan mun dan Allah bai ce ta ko ina aka gara ma ta idan aka tura kasar aka turo kasar tudun da kabari zai kare wuce dani daya wannan shine sunna wajen kabari tudun sai zanto dani daya da zalin yayi sama da dani daya duk abin da yayi sama da dani daya nan ya zama bid'a ake dan haka ba lalle bane ba kasar da aka tono a mayar da ita gaba daya ina fata an fahimta dan da an ce da an bayyana ita gaba daya filin zai fi mai zai fada ne dai zai kaga wani kamar kabari ya zama kaman da kale to akwai wadanda suke zuwa masu sa su minti duk wani na cikin bidoyi akwai wanda bayan su minti ma block za su zagaye kabarin su kawo mare mare na kasa shin su dora duk wani yana cikin bidoyi ma Allah biha min sultan sai dai in an san kasar wurin ba ta da karfi iska na iya kwace ta saboda yashi ne rairayi ne babu laifi a samu wata kasa mai danko a sa a wajen ta yadda za ta kame tsani da yannan ya samu babu laifi kasar wajen in an takuta ta da sumuntin amma kar a ce za a tafi ta ayi ado loyoyi din nan saboda kabarin ya tsaya kar kasar ta zabe ko ba a samu dani da yamma an gane ko idan an yi wannan sai a samu hoge wani dutse guda daya sai a sa a daidai kansa haka manzon Allah ya lokacin da aka binne wani ya dauki dutse yace bari in sa shi a daidai nan dai in gane kabarin dan uwana to kai ma sai ka sa Abdullahi dan Mas'ud da ya zo mutuwa ya tara mutanen gidansa yake cewa idan kun zo za ku yi mun kabari ku yi mun lahadu kar ku yi mun shakku yace idan kun binne ni kada kasar ta wuce dani daya ku samu hoge ku sa daidai kaina ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ahlus sunnah ahlus sunnah hayyin wa ahlus sunnah mai yi tarki Allah yi ana san ai sunnah bayan mutuwar ma dai a binne su kan sunnah ke yace haka za ku yi mun yewa mutanen gidansa wasiya irin wasiyar da ya kamata duk magidanci yawa mutanen gidansa idan na mutu kar ku yi mun kuka dan bai halatta ba ana kuka ana dukan kirji wannan za a yi wa mutum azaba da shi cikin kabari kar ku yi irin zaman makoki da ake yi kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar duk wani abu na bid'o'i mutum ya hana mutane in bayan ya mutu suka yi ba ya da laifi amma matukar ya san al'adar gari ana yi bai hana su bai mutu aka yi masa yana da laifi dan me yasa bai hana ba kafin ya mutu tun yana da dai mutum zai bayani idan an riga an mayar da kasan nan daidai dani daya an sa wannan hogen a wannan lokaci sai a yi masa addu'a addu'ar da za a yi masa a wannan lokaci ba a yin abin da ake kira addu'ul jama'i addu'a ta taro liman ya ce ku karanta fatiha ku yi salatin annabi goma ku yi kul huwallahu ga walidanmu da garga kun da lilafi alam nasraha bismillah 19 ya latifu 129 duk ba a yi wannan duk bid'o'i ne abinda manzon Allah yake yi bayan an binne mutum sai ya tsaya ya ce istaghfiru li akikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-an yus'al ku ruka wa dan uwanku gafara ku roki Allah ya tabbatar da harshen sa dan yanzu haka ana tambayar sa daga nan sai manzo Allah ya yi addu'a shi kadai wanda mai addu'a shi kadai kowa ya yi addu'a shi kadai duk wanda ya gama ya tafi sa manzo Allah idan an binne mutum cikin kabari yakan tsaya wurin ya daga hannu yana yi masa addu'a yana roka masa gafara gurgurdan lokacin da za a iya kawo raƙumi a yanka a fede a raba nama minti nawa kenan zai yi Allah salli awa daidawa to haka manzon Allah ki dadewa yana yawa mutum addu'a idan ya je makabarta sallallahu alaihi wasallam ga wannan yake sunna babu laifi mutum ya yi wa'azi a makabarta din musamman daga lokacin da ake haƙa rami ko bayan an rufe shi ka rubuta wannan lokaci idan kai malami ne mai wa'azi kar kai dogon wa'azi dan sai jama'a su gundura sai kai dan saka tsakiya jawo hadisi daya jama'a wannan ita ce makoma da take jiran kowa wanda ba gaggawa yayi ba kila za mu bi shi a baya kila idan mun koma gida za a dawo da ni ko za a dawo da wani ko za a dawo da wani da haka sai mu gyara ayyukan mu sai mu tuba, kuma komar kowa kenan ya jawo hadisi wanda zai ratsa jikin mutane. Gajeren lokaci minti biyar, minti goma sai ka fita faɗa wa mutane abin da zai yi amfani su, kila wani daga nan wurin in yana barna ya tuba, ayi wannan addu'ar kuma kowa ya tafi. To da zaran an yi wannan addu'a kuma shikenan kowa ya taho wata ya tafi, shikenan sunna ne a je a sami iyalin wanda abin ya shafa ko dangin sa a yi musu taziya. In ka yi musu daga nan makabarta kon hadu, to wani wani dai Allah ya kansa da gafara. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma. Ko wannan kalmar ko dukkan wata kalma da take nuna ban hakuri da kuma addu'a ga mutum ka fada ta yi, an gane ku, shikenan ka yi taziya kenan. Daga lokacin nan lokaci da taziya daga nan har shekara nawa, ba a mata lokaci, ba a yi mata iyaka. Akwai da suke ganin taziya daga kwana uku ta kare, ko daga wata tara ta kare, ko daga kwana arba'in ta kare, wai daga bayan in ka yi zama ka fama mutum ne bayan ya fara manta da mutuwar ka tana masa. Wannan duk ba suna ba ne, duk ba dalilai ba ne ba da shari'a. Daga nan har shekara ɗari in dai ba ku haɗu ba sai lokacin ya halatta kai masa taziya, ka ba shi hakuri, sunna ne. Da zarar an yi wannan an riga an kare komai da ya shafi kuma abin da ya shafi ma mutum kenan. Ina fatan malam mun biya bashinka har da kari. Alhamdulillah. Ai mun riga mun yi bayani tara kasa sama da tani ɗaya menene matsayinsa? Bid'a. Dukkan wanda yake so ma ya warku in hadisi sun yi masa nisa, duk wani malami da zai maka jayayya sai idan yana tafsirin Qurtubi a gidansa ya ɗauko cikin suratul Kahfi. Tafsirul Qurtubi cikin suratul Kahfi wajen la nattakhizanna alaihim masjida, fassara wannan ayar ya ga magana mai zafi da Imam Qurtubi ya game da wannan. Yace al'adan Yahudu wanda Sara ne ce za a yi gine-gine a makabarta. Yace manzon Allah ya ce dani sai duk wanda ya kara kan dani dai ya saba hadisin manzon Allah. Wannan marja'i na kusa kenan wanda mu mun yadda sun wasu duk kowa ya danta tafsirin Qurtubi nan kasar saboda dan malikiya ne kaza kaza ne kaza kaza ne. Allah gane da mu. Wa ana bi hurairah ta yi hakuri, kuma yadda ma babban jana'iza bane ba, amma dan mu biya bashin wanta. Wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ta bil rajuli mutawaffa alaihi ad-dayn fayas'alu hal taraka lidaynihi min qada, فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. Wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ta bil rajul mutawaffa alaihi ad-dayn, ana kawo masa mutum da ya mutu ga bashi a kansa. Fa yas'alu, sai manzon Allah ya tambaya, hal taraka lidainihi min qada'in, shin ya bar abin da zai biya bashin nan nasa? Fa in huddisa annahu taraka wafa'an salla alaihi, in an ce eh lalle yana da dukiyar da ta isa a biya masa bashi, to sai manzon Allah ya masa sallah. Wa illa in ko ba haka ba, kala, sai ka ji manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum, ku je ku yi wa abokinku sallah, ni ba zan yi masa ba. Haka manzon Allah ya rinka yi a farkon musulunci. Amma falamma fataha Allahu alaihi al-futuha, yayin da Allah yayin manzon sa bude ya samu cin nasara a wajen yaƙe-yaƙe, dukiya ta samu, walwala da rayuwa ta samu, aka bude Khaibar a shekara ta bakwai. Lokacin nan ne wani sahabi ke cewa ba mu fara koshi ba mu musulmai sai lokacin da aka bude Khaibar. Ba mu fara koshi ba mutum ya ji a gidansa ya ce ya koshi sai lokacin da aka bude Khaibar. A sahabin ya hakuri rayuwa. Ga wahalar da suka sha a Makka, suka je Madina shekara bakwai kuma suna ɗaukan wahala, don sai shekara ta bakwai ne aka buɗe Khaibar. Daga lokacin suka fara kwasi, to lokacin da Allah ya wa manzon Allah buɗe, aka buɗe garuruka, musulunci ya yaɗu kuma ya yi ƙarfi, sai ya zanto cewa a asusun musulunci akwai kuɗi, gwamnati na da kuɗi a je cikin asusunta. To daga lokacin nan kana, sai manzon Allah ya rinka shelana cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim, nene na fi ƙaunatar mummunai sama da yadda suke ƙaunatar kawunansu. Faman tuwuffiya wa alaihi dainun, dukkan wanda ya mutu ya kasance akwai bashi a kansa, fa alayya qada'uhu, ya zo ni zan biya masa, a zo a yi bayani ni zan biya masa. Haka gwamna ya kamata ya yi, haka jami'an da lokacin gwamna ya kamata ya yi. Duk wanda ya mutu da bashi a kai ya kasa biya, sai gidan gwamnati su biya ko jami'an da lokacin gwamna ya biya dan a huta. An gane ku? Wa fi riwayati lil bukhari, a wata riwaya ta bukhari, fa man mata wa lam yatruk wafa'an, wanda ya mutu bai bar abin da za a biya ba gidansa, bai bar dukiya ba, to yanzu ni in biya masa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wato duk wanda yana cikin gata da shari'a musulunci take wa ƴaƴanta da kulawa da take da su. Wa ana amr bin shaybin ana bihi an jaddihi, dukkan wannan hadisi yana nuna mana wato abinda ake kira abdaman, ya halatta ka dauki bashin wani kenan, ana bin wani bashi kace ka ji ka gani bashin ya dawo kanka zaka biya masa, kamar yadda Abu Qatada yawa wancan mutumin kaga shi Abu Qatada sai ne daga cikin da kuma talakawan gari, kamar yadda nan ko manzon Allah yayi yayi ce Allah ta gaba daya wanda shi manzon Allah shugaba ne daga cikin shugabannin gari, a sai idan mutum ya mutu a unguwa ana bin sa bashi, iyalin sa ba su da abin da za su biya, bai bar abin da za a biya ba, babu laifi mutum biyu ko uku su haɗa kuɗi su ce mu mun yadda za mu biya masa, cikin abokanansa, cikin makwabtansa, cikin waɗanda suke sallah masallaci da duk wanda yana daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata mu raya shi, dan wannan shine zai cece shi gobe kiyama ya sauƙaƙe masa san al'amura, mu kuma idan mun yi haka abun ya ƙara mana lada, kaga amfani goma da goma, shi an cece shi daga tambaya gobe kiyama, mu kuma mun yi abin da zamu tarawa kan mulada a wajen Allah, dukkan wani dan uwa da ake tare da shi Allah ya karɓa rayuwarsa ko bashi kansa ba da ikon da zai biya, ya kamata a ce ko committee masallaci ko local government ko gwamnatin jiha, kafin gwamnati ko chairman na local government su fahimta mun fara yin wannan a committeecin mu na masallaci na unguwannin mu, a grup din mu da muke da shi na ɗan kasuwa layi guda muke da shi ga munan da muna sana'a iri daya, mun riga mun san mai karfin cikin mu, mun san mara karfi, mun san saka tafiya, dukkan wanda yake da cikin wani hali da ransa ko ba rayuwarsa ba a ga mun yi tarayya da shi cikin abin da yake ya shafe shi na bakin cikin sa ko na cikin farin cikin sa, duk wannan yana cikin al'amur da al-ma'ruf da shari'ar musulunci ta zo don ta tabbatar da shi. Wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an karbo daga amr ibn shu'aib shi kuma daga babansa shi kuma daga kakansa, qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la kafalata fi hadd, la kafalata fi hadd, babu kafala daukan nauyin wani fi hadd, cikin abin da yake haddi ne za a yi masa da lokaci a yi maka, wani yayi laifi za a yi masa kulala gari ka lokaci a zo a yi mun akali a yi masa don huwa da kasudu bil hadd an salata. Rawahu al bayhaqi, wannan hadisi imam al bayhaqi ya rawaito bi isnadin da'if da sanadi da'if, malam yayi lamba ta sai qala al bayhaqi innahu munkar, yace wannan hadisi ne munkar, wa fil babi atharun kulluha la taqalu amma qali, a cikin wannan babi na cewa wani baya daukan haddin wani akwai asar da dama amma dukkanin su ba ta wofinta daga maganganu na malamai cewa ana magana game da ingancin su, lakin na hadith al-amr bi iqamati al-hudud tu'ayyidu ma'anahu, sai dai hadisai da suke nuna cewa lalle a tsayar da haddi kan wanda ya laifi to suna karfafa ma'anan irin wannan hadisan da muka karanta muka ce dhaifai ne, li'annahu law jazat hadhihi al-kafala fa ghaba lazima ta'til iqamati al-hudud, domin da za a ce kafala ta halatta inzo in ce a madadin haddin da za a yi wa wani ayyuman to kuma daga baya fa zaba shi wanda yake kafala din yake ayyuman sai muka nemi shugaban sa ya fata, kaga shikenan sakatar hudud haddi ya fadi kenan ba wa zamu yi wa yanzu kuma, to da haka ga halaka ba dole wanda ya laifi shi za a yi wa wani shi, to ina ga mu dafa haka abinda muka fada daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam, wallahi kira sallah sannan ko zamu alaikum
wanda suke da alaka da karatu sai
wannan yake cewa a cikin karatun jiya an yi bayanin cewa idan mutum ya mutu ya yi wasiya kafin a raba gado sai an bayar da abin da ya wasiya a kai kafin a raba gadonsa, to idan har abin da ya bari ɗin bai wuce ɗaya bisa ukun abin da ya bari ba, to anan malam ya za a yi ya zaka ce bai wuce ɗaya bisa uku abin da ya bari ba, ai ba za a iya gane ɗaya bisa uku ba sai akwai dukiya, in babu ya zaka ka gane ɗaya bisa uku, duk abin da za a yi masa na hidima da biyan bashi duk a cikin dukiyar za a yi, sai an gama wannan ba abin da ya rage sai gado to sai a duba akwai wasiya, yan akwai wasiya to wannan abin da ya rage bayan biyan bashi to ɗaya bisa uku su za a bayar, sannan sauran ya zama na magana kenan, in kuma babu komai shikenan ka ga shikenan imam ya wasiya baya da shikenan ko magada ma ba su da shikenan. Wa cikin karkashin wata aya ce sawi yayi maganar da yayi, ni na jin ban yi wannan maganar cewa sawi yayi wata kato kwalaba a cikin karatu na dai ana ko na yi ban yi wannan maganar ba, sai dai ka ji ne a wani karatu na daban ba nan ba, sawi cikin tafsirin sa akwai abubuwa da dama musamman inda dai kato kwalaba ta fitowa fili shine nan cikin suratul kafir karkashin tafsirin fadin Allah ta'ala wala taqulun lati inni fa'ilun zalika gadan illa in yasha Allah wa zkur rabbaka idha nasi, anan ne inda yake nuna cewa yin aiki da zahirin alqur'ani yana daga cikin asalan kafirci, kaga wannan magana ce mai muni kwarai da gaske, ina ganin Qur'ani yana da zahiri yana da batini, ba aiki da zahiri sai da aiki da batini. Wata ka'ida ce ta ƴan batiniya, waɗansu ba zahiri ne a cikin Shi'a, amma da ƙarshe yazo ya game shi ga a cikin waɗansu tsarikin sufaye. Allah ya tsare mu. Wannan kuma yake cewa kamar yadda aka yi bayani jiya bisa cewa malaman makaranta da sauran ma'aikata su rinka halartar aiki a kan lokaci, to haka su ma ɗalibai kamar ɗalibai da suke jami'o'i su ma wannan wajibi na halarta a kan lokaci yana kansu. Wanda yake neman ilimi ai shi ne lumbabi auna, ai shi ana ganin ba sai an ce masa yaje ba, kawai abin da yake kansa shi ne shi idan bai je ba yayi hasaran iliminsa ne, tunda shi ba wani amana da ke kansa na cewa idan ya je ga abin da za a biya shi na ya halarci karatu ko in bai halarta ba. Sai dai kawai shi ya cuci kansa ne, kuma ya cuci jama'ar da yake wakilta a cikin su daga karamar hukumar da yake ko daga jihar da yake, da haka bai kamata shi ɗalibi ya sakaci da karatu ba. Sannan kuma a cikin maganarsa yake cewa akan sa lakca wani lokaci a jami'o'i ko waɗansu manyan institute, kaga mutum yana da lakca tun daga karfe 3 na rana har zuwa karfe 6, to ya zai da maganar sallar asuba? A nan gurin kamar yadda na sha faɗa a Kano da Maiduguri cewa akwai sakaci da muke yi a cikin jami'o'inmu na arewacin ƙasar nan da muke garin jami'an musulmi da suke a garurukan musulmi, yana daga dokar da aka yi da ita wajen kafa jami'o'i, kowace jami'a dole ta kare al'adun garin da aka kafa ta da kuma addinin garin da aka kafa ta. Yanzu jami'a a Bauchi ko a Kano ko a Maiduguri ko a Sokoto a ce ma an sanya wa ɗalibai lakta a daidai wani lokacin da ya cika da lokacin sallah, kuma ba za a fito a yi sallah ba, abin kunya ne. Ko a sa musu jarabawa a daidai lokacin da ya cika da lokacin sallah, duk wannan abin kunya ne. Da haka a nan gurin kira za mu yi da babban murya ga dukkan shugabannin jami'o'in da suke waɗannan garuruka na ambata, ba wai ba ya san sallah shi kaɗai ba, da dukkan mataimakansa wajen ya kamata su kula da lokuta na sanya time table na karatun ɗalibai ko jarabawa, su kada su cika da lokacin sallah. Idan har ya cika da lokacin sallah, to lallai a bayar da wani break da kada ya kasa minti 30 ɗalibai su fito su yi sallah su je a cigaba da lakca ko a cigaba da jarabawa. Amma kuskure ne da abin kunya a yi wannan. Me ye amfanin a zo a yi ta lakca dan a ci jarabawa ko a rubuta jarabawa amma ko ba a yi sallah ba, nan a samu duniya a mutu kuma a je a shiga wuta? Da haka ya zama wajibi ga shugabannin jami'o'in su yi wannan. Kuma a irin wannan yanayi su kansu ɗalibai, tunda akwai ƙungiyar ɗalibai musulmi, ya kamata ta hanyar irin wannan kungiyoyin a rinka rubuta takarda ta musamman zuwa ga su shugabanni na university din, cewa to fa lokacin da ya kamata a rinka samu na kansa cikar da lokacin sallah, tunda mu musulmi ne. Ta hanyar wannan dole a nemo hakkin, amma idan aka kyale kowa shi da kansa kila ka fita za ka yi sallah wani malami ya ci mutunci ka, musamman ko in shi ba musulmi ba ne ko musulmi ne amma irin yan ba ruwan mudunna kasa ko musulmi dan ba ruwan mu shi kawai dan boko ne zalla boko a gida sai ya ci mutuncin ka idan ka fita kace za ka yi sallah. To dole a irin wannan lokaci a samu hakki ɗaya na ɗalibai musulmai da za ku nemi hakkin ku ba ta hanyar zanga-zanga ko zubar da jini ba, ta hanyar rubutu, rubuta takarda ku don zuwa gani ku fara da kishi gaban da fadin din ku ko din na fakalti din ku har zuwa kai wajen wajibi ta sallah. Dole a kare wannan cewa ku musulmi ne, kuma akwai tushen da kasan ya da bai mutum damar yanke yin addinin sa, sanya lakka da karfe 3 zuwa 6 ba tare da an ba da lokaci a fito ila asuba, wannan tauye yake da addini. Dole ya kasance muna wannan abin da yake faruwa shi ne mu kanmu muna da rauni da aka sa abin sai mu bi shi haka ba tare da mun tuntuba ba, ko mu tashi tuntuba mu ba ta hanyar da ta dace ba. Allah gane da ku. Da haka ne kira da muke ga shugabannin jami'o'in mu su rinka lura da wannan, ko shugaban da fatan ko wani bin na fakalti ya rinka lura da irin wannan. Sannan su kuma ɗalibai ga hanyoyin da za su bi, ta hanyar rubutu, ta hanyar yin abin da sunan ƙungiyar ɗalibai, da sunan haɗin kansu cewa suna neman hujjar su, dole a tabbatar musu da su bi izinin ilimi. Ta hanyar haka sai ga amin musulantar da tsarin ilimin gaba.
Salamu
alaikum. Wa alaikum salam. Sai kun zama ne je makabarta in ba kiki gidan kabari ba tukuna wa yake. Idan za a yi addu'a ne sai a tafi dai. Wannan yana da asali cikin hadisi. Alaikum
salam.
Wala duk bai kamata ba.
ya kamata a bar motocin da masu na don a waje idan ya so a ajiye wasu sigari in ma ana jin tsoron fashewar a shiga a ƙasa ibada ba ka je yi kullum lahira ba ana magana lahira na maganar motsi ya kamata duk da nufi a yi wani dukkan sun noni raya su shi da raya rayuwar al'ummar musulmi da wata don ba abin da ya gabe biyu musulmi hana su ci gaba sai bida dan bid'a ita ta mayar da addinin ya zama kamar wani bagidanin addini ko addinin gidadawa ko akwai kawayanci a cikinsa dan bid'a akwai gidadanci da yawa cikin harkar bid'a shi yasa kasancewar dubban musulmai suna yin sa ba daidai ba a bid'ance wanda bai fahimci musuluncin ba sai ya ɗauki hoton musulunci ta hanyar ayyukan waɗannan mutane kaga a nan gurin an bayar da mummunan koyarwa ke da musulunci ya sau zan zaka ji mutum ya zo musulunta sai ya ce shi yar da yana so musulunta amma abin da ya sa ya yi jinkiri don bayar da rabon da zai yanka saboda ne ya je ya samu wani malami ko limamin kauye ya ce in zai musulunta sai an yanka masa rabon suna ka zo nan bayar da asiri cikin addini an fahimta ko to kaga wannan irin malaman marabutu suna nan da yawa akwai kuma waɗanda waɗansu za su musulunta ma ba su su musulunta mun je wani kauye muka samu waɗansu limamin kauyuka su suka hana magudawan su musulunta tun da yawa tunda duk shekara magudawan suna ba su zakka idan sun yi ta noma kaga su kwana musulunta tun da masarauta suke so to yanzu kuma sun same ta ba riga an musulunta ba gyara gyara su a haka titi kar su musulunta kuma a ba su ilimi kar su yawa kuma abubuwa su zama ba haka ake kaga ne irin waɗanda su suke cutar da musulunci wani wanda aka tafi cikin musulunci wanda ya tashi ba karantar da shi ba shi ma sai ya rika daukar musulunci yadda ya gane a kauyen su ko a garin su haka yake to shi kuma musulunci yadda yake shine yadda yake rubuce cikin Qur'ani da hadisin manzon Allah da kuma tarihin rayuwar sahabbai yadda suka aiwatar da shi shi yasa wajibin da ke kan malamai karantarwa ba abin da ya fi karantarwa muhimmanci kuma karantarwa kafin ka bata lokaci kan kowane irin karantar da Qur'ani da karantar da hadisi dan nan ne za a fahimci addini kai tsaye da kuma tarihin sahabbai tarihi yadda so gudanar da rayuwarsu in ba haka ba duk abin da za ka ga sai zanto ba ta lokaci da yawa mutane ba za su fahimci addinin yadda ya dace ba Allah ganar da kullum yana karanta hadisi mutum yana halarta sai ya rinka jin wai dama haka abin yake a mutunci me yasa to a garin ba haka yake ba shi yasa bai karanta da hadisi a kowane karni sai ya yi hakuri saboda rigima ce da za ka fito da mutane ba kai ne kake za mu yi rigima ba amma abin da kake faɗa kishi ne yadda suke a kai ne duk abin da ka faɗa na hadisi kishiri yadda wani ya tashi ga ana yi a garinsu ne sama da shekaru 50 kaga sai zama abokin adawa sai ga cewa yanzu duk abin da su malam wannan suka faɗa ba daidai suka yi ba to wannan malam wannan da zai faɗa da shi da wannan littafin waye girmoni ka gani ba da shi wannan malamin kake ba kenan domin kai abin da ke cikin littafin kake karanta shi ko littafin dan gafan a haifi malamin ne yanzu misali wannan littafin bulugul maram da muke karanta hadisi a cikin muke jin waɗansu ababai na mamaki wanda ya littafin ya mutu a shekara ta 852 bayan hijira 852 yau muna shekara 1420 shekara ta 100 nawa kenan da barin duniya 600 doriya to yanzu wani malami ne wanda yake raye a nan wurin wanda dan tsufansa zamu ce ya girma wannan littafin ko shi sai wannan littafin ne amma sai ka faɗa abu sai wani ce yanzu su malam ma daga su dukkan abin da suka faɗa ba daidai bane ba ta aida abin da wannan littafin ya faɗa ka zama wani littafin cewa malami ne kuma ya girbe su in tsufa suke ji to dan haka wato ina ta ƙara kira ga malamai masu karantarwa dole sai an yi hakuri wajen karantarwa ko wahala ba musamman karantar da sunna ko wahala in bida za ka karanta wa mutane dama ta dace da son zuciyar su atani hawa ha qabla an a'rif al hawa fa sadafa qalban khawiyan fatabakkana saboda haka idan za ka karantar da su bida haka za a yi dai kowa haka yake so dan ba za ka faɗa da kowa ba in kana bida me ne dole azalimi mai mulki da ka shiga wajen sa aya to wai ba san ai ne da to Allah kare mu ko Allah kaga da haka yake so to haka malan bida kaga ita wannan addu'a da kake kace ai addu'a ai bida to amma da haka ai addu'a an dace ai addu'a me ne sai da dukkan wannan abin da suka dauki malami amfanin sa shine ranan suna din da kasu tarihi da kuma an yi musu mutuwa in an zo wajen wani taro da aka tona wani abu in kaga malami a wajen sai ya mace azar kullu gode wannan da addu'a gode da addu'a idan ka gode da addu'a su kuma ajanda ta su za su sarrafa ajanda kai ba ka da cewa lokacin ne yan an gare azar kullu gode da addu'a ba ka da wani amfani sai wannan wai su ne masana su ne suka gogo su suka yi siyasa su zo karanta da yammacin duniya da girme in ba haka ba kai da ka karanta Qur'ani shi ya zama abin da ya karanta rayuwar Turai ta yamma kai ku ka karanta rayuwar Fir'auna har zuwa yau ba haka bane ba tun daga annabi Adam zuwa yau Qur'ani ya kawo maka a gaban ka ya shimfiɗa maka yau akwai dan birni irin ka
dukkan birane ka ninka ka dabe suke ciki ba tare da kaje garin ba, ta hanyar labari wanda ya fi kowace jarida ingancin labari shine alqur'ani. Wa man aslaka min Allah hadisa, ai ba labarin da yafi labarin Allah gaskiya. To amma idan mutum ya wulakanta da kansa dole sai a ga an raina addini. Me yin hukuncin da ake cewa cikin sallah idan mutum ya karanta sura ba zai karanta wadda take sama da ita ba, wannan maganar ba ta da asali cikin addini. Ya tabbata a cikin sallah annabi ya karanta sura, ya karanta kuma ta samanta, wanda zan ke tunowa yanzu da gaggawa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta suratul baqara cikin sallah, a yayin ya karanta ali imran sai karanta nisa'i, sannan sai dawo ya karanta ali imran. Na haka yanzu idan na tashi cikin sallah ya halatta raka'an farko, bayan na karanta fatiha in karanta ra'aitul ladhi kazo bidin, idan na zo ta biyu in karanta wailul li kulli kuma da tulluma, za ya halatta ba wani haramci a ciki, ba wani hadisi da yake kira ai haka. Wannan tabbar nake tawo mutun na iya sayar ta saman gidansa, kamar gidanka na da bene sai ka sayar da benen kai kuma ka zauna a ƙasa, wannan dinka akwai matsala. Domin na zama idan zai sake gini ya za'i, sai bayan zaka sake gini ya za'i, kaga akwai matsala ƙwarai gaskiya. Wannan yana buƙatar a ƙara bincikawa, ba zan iya bada fatawa kan sakamakon shi, saboda ciniki ana gina shi ne kan kira ka samu rigima, wannan kuwa ba ya za a ce rigima ba za ta faru bota ba ta yi. Wannan abin yana da ƙasa, kowa ya san wanda yake da ƙasa shi yake da fuloci, wanda yake sama fa. Sai ayi hakuri saboda lokacin sallah, sai Allah ya kai mu gobe insha Allah. Sallallahu alaihi wa sallam, mubarakallahu alaihi wa sallam.